Masu saurare barkamu da warhaka. Muslim Muhammad Yusuf ke kasancewa da ku a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke jin mu a wannan lokaci. Irin wannan rana ce aka ware a matsayin ranar mata ta duniya domin duba rawar da suke takawa a fannoni daban-daban. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta ware ranar 8 ga watan Maris a kowace shekara. A fannoni daban-daban ana ganin ya kamata a riƙa tallafawa cigaban mata da kuma haɓaka tunanin su. Ko da yake suna ganin matan ya kamata su ma su tashi tsaye wajen ganin ba su riƙa daƙile ƴan uwansu mata ba. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen akwai mata kusan miliyan 342 da za su iya fuskantar barazanar faɗawa ƙangin talauci nan da shekarar 2030. Sai dai ta ya za a iya kaucewa hakan? Shirin Najeriya a yau ya yi duba kan wannan batu da yadda za a tallafi matan a fannoni daban-daban. A shirin mun fara ne da tattaunawa game da yadda za a samar da cigaban mata ta fannin zuba jari da kuma cire ƙyashi a tsakanin junansu, tare da wasu mata baƙi na musamman. Ga kuma yadda tattaunawarmu za ta kasance. Zan so su fara da gabatar mana da kansu da kuma matsayinsu. Bari mu fara da ke Hajiya Sa'ada.
To, assalamu alaikum. Sunana Sa'ada Tahir. Ni digital marketer ce kuma social media marketer.
Assalamu alaikum, ni sunana Ruqayya Jafar Suleiman daga karamar hukumar Fage, sannan kuma ni executive director ce ta kungiyar Al-Huda Health and Youth Development Organization.
Bari in fara da ke Ruqayya, kamar idan aka ce ki bayyana yadda mata ke samun ci gaba, kina ganin ya kai matakin da za a iya cewa a jinjina ana ba su damammakin da ya dace?
To wani bangaren suna a samun damammaki, amma har yanzu to wani bangaren ba a samun damammaki. Kaga bangare ne, wani damar kaga akwai bangaren aikin yi, akwai bangaren ilimi karatu, akwai bangaren kaga health system, da shi kankan shi bangaren zamantakewa, ko da na gidan aure ne ko cikin gidan iyayen mutum. A komai ana samun ci gaba. Tunda kaga wannan magana ce, in za a yi magana ci gaban mata ya hada da gender equality kenan. Kaga daidaituwar opportunities da za su rinka samu da maza. To a wani bangaren gaskiya ana samun ci gaba, amma ta wani bangaren har yanzu ba za a ce ba a samu ba, kuma ba za a ce ana samu ba. Tunda a wani abin za ka ga har yanzu a wurin aiki sai ka ga an fi ba wa maza yawancin opportunities. Damar an fi samun ga bangaren maza.
Sa'ada, ta bangaren ki ya za ki bayyana damammakin da mata ke samu da ci gaba? Idan aka la'akari da halin da ake ciki, musamman da Majalisar Dinkin Duniya take cewa mata da yawa suna cikin fadawa ƙangin talauci da sauransu.
Gaskiya ta wasu fannonin an samu ci gaba, ta wasu fannonin kuma har yanzu ana dai ta fama. To in ka duba daga yanda aka fara zamanin da na irin kallin mace kallon ƙasƙanci da tauye mata haƙƙi tun daga kan karatun zamani ma, wato karatun boko kenan, zaka ga a da mata ma ba a barinsu suna zuwa makaranta. Da aka dan fara wayar da kai sai maza ne kawai ake dan bari suna ilimin. To amma a hankali aka zo aka dan samu ci gaba, aka fara barin matan suna zuwa suna karatu kadan. Yau gashi kuma zaka ga irin kusan kowane gida talaka da mai kuɗi zaka ga dai ana dan yin kokari ana yin karatun ko yaya ne. So ta fanni ma haka zaka ga mata da tun da ma iyayenmu da kakanni zaka ga an taso an suna irin dan sana'an hannu haka, amma a cikin gida dan dinkin hula, dan saka, dan waye irin wa'ina abubuwan. So har ta kai ga yau zaka ga muna da mata entrepreneurs da waye CEOs din company da sauransu. Ta wannan fannin an samu ci gaba, amma kamar yanda malama da kai ta faɗa ne, gaskiya ni ma na yarda akwai wasu fannoni da dama da zaka ga har yanzu dai ana lakin sosai.
Kin yarda cewa mata kamar suke haifarwa ƴan uwansu mata matsala wajen rashin samun musu da ci gaba?
Eh, gaskiya akwai wannan, because ni ina ganin kamar mace, ita mace ko in ce mu mata muna ganin, ba zan ce dai duka ba in yi generalizing, amma dai mafi yawancin mata kamar mun fi ganin ƴan uwanmu mata a matsayin kishiyoyinmu. So kamar akwai wannan mentality din na cewa din nan kada wata ta zo ta inda kike tafi ki ko irin wani abu na ci gaba, zaki dinga ganin cewa a'a kar ki jawo wata ai ta zo ke kika jawo ta kuma ta zo tafi ki iya ko kuma tafi ki a wurin da sauransu. So akwai irin dan wannan gaskiya ban san yanda zan kira shi ba, hasada zan kira shi ko bakin ciki ne ko menene, amma kamar yadda na ce ba wai 100% kowa da kowa bane take irin wannan, ba gaskiya akwai irin wannan din.
Ruqayya, ke ta bangaren ki kin yarda da irin wannan tunani da wasu ke ganin mata ke haifarwa da ƴan uwansu mata koma baya, shi yasa basu kai inda ake kaiwa ba yanzu?
Eh gaskiya akwai mata a cikin matsala ko in ce kusan ma mu mata matsalar ta fi karfi daga gare mu. Amma ba iya mata kadai ba hatta mazan ma wasu mazan suna ana samun wannan matsala. Inda wani namijin sai ka je kana neman ya sa maka hannu ko akan wani project ko kuma akan wani abin da idan kai zaka samu ci gaba wanda kai kanka zaka iya daukan wasu a wings ɗinka da zaka taimaka musu amma sai kaga sun neme ka da wani abin na daban wanda ba a tsarin layin aiki yake ba to kaga ba za mu samu ce mata kadai ne suke kawo wannan nakasin ba amma kuma mu mata mu ma mu muke ƙara jawo kanmu irin wani abin dada akwai daidaituwa hadin kai a tsakankanin mata babu irin wannan kananan envy din ko jealousy na kar wata tafi wata ko kar ki zo ki fi ni na dauko ki kaga da za a samu a rinka rage wancan matsalar da ake samu shi kansa na bangaren maza su gaskiya maza ana samun wannan matsalar ta bangaren su in kana neman abu zaka ga sun neme ka da wata harkar ta badala ta daban to kaga ba zai zaman ta 100% iyali bin mata ba ni kadai suke kawo na kasan yan ci gaban yan uwansu mata hatta mazan ma suna jawowa wannan matsala
to masu saurare kuna jin mu da tattaunawa game da ranar mata ta duniya kenan da muke tare da bakin mu akwai Sa'adat Tahir da kuma Ruqayyah Jafar wadanda suke ba mu nasu tsokaci kan wannan rana kamar kuma yadda kuka sani ana jin shirin a tashoshin FM da kuke sanar mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng da kuma ta aminia.ng da sauran kafofin podcast irin su Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio zamu dan tsahirta idan muka dawo zamu ci gaba da tattaunawar to madalla barkanmu da dawowa kuma kamar da kuka sani muna tattaunawa ne kan ranar mata ta duniya da majalisar dinkin duniya ta ware inda kuma muke tattaunawa da Sa'adat Tahir da kuma Ruqayyah Jafar zamu ci gaba da tattaunawar tamu kuma bari in koma wajen Sa'ada ana cewa a tallafawa mata da jari da sauran kudade na sana'o'i ya kike ganin basirar mata wajen yin kasuwanci da ake kokarin ganin an cire su daga kangin talauci
eh to gaskiya kamar yadda na faɗa maka ta wannan fannin an samu ci gaba sosai kusan daga shekara 10 zuwa yanzu gaskiya in ka duba mata masu kasuwanci sun dade karuwa fiye da tunanin mutum so irin kullun zaka ga irin mata ko kowace mace tana kokarin meye za ta yi ta rike kanta abin ya kai ga har yanzu har ƴan makaranta ma zaka ga yarinya tana secondary school ta fara neman hanyar da za ta yi ta dan hada dan CC da kwabanta ba wai ta dogara ga iyayenta kacokan ba kaman aka sun da abin da zaka ga kawai mu lokacin mu a kawai ka taso kana makaranta kai dai kawai zaka je makaranta ne an baka kudin break ka je ka dawo ka zo ka shirya ka tafi islamiya shikenan you are 100% dependent akan iyayenka amma yanzu yaran yanzu sai in ga kamar irin basiran su kullun karuwa zan ce maka yana yi ne yarinya karama a tana university ne tana zaman hostel zaka ga tana dan saro wannan dan kunni sarka ɗan uwanta student tana dan basu tana dan siyarwa haka so irin ka gane yanzu zuciyar neman kaman kullun karuwa take yi gaskiya
Ruqayyah majalisar dinkin duniya tana bayanin cewa nan da shekarar 2030 za a samu mata kusan sama da miliyan 300 da suke za su iya fadawa kangin talauci idan har suna da irin waɗannan basira na sana'o'i da tsayuwa da kansu ta yake ganin za a iya zuba jari a wannan fanni a tallafa musu su tsayi da kansu
eh to ya danganta ka gare idan ana son ci gaban mata kuma idan ana son a ya maka musu a daga su sosai akwai fannoni da yawa kaga akwai bangaren ilimi za a iya taimaka tana akwai bangaren kuma lafiya akwai bangaren shi kansa sana'o'in entrepreneurship kenan da kuma shi kansa bangaren leadership kasan inda ma mata suka fi na kasu
shugabanci
ta Hausa eh shugabanci ana sa akwai na kasu sosai a bangaren shugabanci sai kaga wasu wuraren sai kaga ba a san ma mace ga baki dai a ce wai ita shugaba ce musamman yankin mu da an san akwai addini a komai namiji ne shugaba dai amma zaka ga jagoranci yawanci ba a cika san na mata ba
amma ya kike ganin tasirin al'ada da kuma addini a irin wannan fanni na fannin ci gaban mata haka da kuma haɓaka kwazon su
gaskiya an za a saka al'ada da addini a nan matsalolin ma za su fi faruwa amma ni a gani na idan ana so a wayarwa da mutane kai da fadakar da su ta hanyoyin ci gaban su ya danganta inda za a dauka kaga kamar bangaren ilimi idan za a rinka daukar fannin wayar musu da kai akan abubuwa da dama kaga kamar din za a rinka training din su ko mentorship program haka na awareness fadakarwa kenan za a iya daukan kaga yawanci an fi tafiya ga an je kamar community a dauki stakeholders a musu bayani su maybe su sa town crier a je da su a bayani yawanci mutuwar da ake yi mu organization ba a cika daukar malaman na kenan duk akwai a tafiya idan aka hada da malaman addini sannan aka hada kuma da sauran su yan community development development da kuma aka dauko waɗanda dai a area aka san su kuma an yadda da su da ba za su kawo magana da ba ita kenan ba a komai kuma a san dai tsarin da za a bi wanda kai kanka da zaka je musu kai kanka ka aminta da an je shine zaka ga in aka samu aka san aka sai kaga ko a matar in ka je kana wayar da kai za su ce su ba za su yadda ba tsarin nan tsarin yahudawa ne ko tsarin nan ƙarya ne irin dai makamantan abubuwa haka
malama sa'ada ta fanninki kina ganin wani abu ne yake tasiri baya ga ko al'ada da ake kafa misali da shi wajen rashin samun damammakin da matan ya kamata su yi
gaskiya to ba zai wuce dai a ba su ingantaccen ilimi ba baya ga in ai mun soke maganan addini da al'ada din ya kamata kamar yanda malama Rakai ta fada a dadda wayar mu mata da kai akan yanda za su tafiyar da harkokin kasuwancin su da ci gaban su sannan kuma a ba su ilimi ta wannan bangaren yanda za su gane me suke yi za abin da mutum zai yi shi ba a cikin ilimi ba kamar yana yi ne kawai da ka yana cikin duhun kai zaka ga kawai mutum kawai baranka da ma yake yi amma idan mutum yana cikakken ilimin ya san me yake yi to yafi sa abubuwan ka ga suna ci gaba yanda ya kamata kuma suna tafiya maka daidai
madalla an gaida Sa'ada Tahir da kuma Rukayya Jafar kafin mu yi sallama a shirin baki daya Bari mu ji ra'ayin wasu mata game da ko sun yarda mata na taimakawa wajen ci gaban ƴan uwansu.
Sunana Zainab Adamu. Gaskiya na yarda cewa mata ba su san ci gaban junan su saboda a mafi yawancin lokuta in ka aka ce mace ce shugaban waje zaka ga sauran matan suna dar-darin yanda za su yi mu'amala da ita ko kuma in suna da matsala ma su je su fuskance ta saboda yanayin yanda ma suke wani lokacin wasu matan suke tarbanka da magana idan ka je da dai sauran su so ni ina ganin muna so mu ci gaba gaba daya a matsayin mu na mata dole ne mu cire kyashi cira hasada a mu'amalan mu da juna mu zama cewa mun zama tsintsiya madaurin ki daya mun zama mata muna ba wa juna goyen baya in abin ci gaba ya taso in mace ta fito tana neman mukamin wani abu kar mu zama na mu muke mata zagon kasa mu zama na mun bada goyen baya saboda samun ci gaban mu gabaki daya idan dai har za a iya cira hasadan nan da kyashi wajen gani me yasa ita ce ba ni ba a ce wai ko dan ita ce ko dan baki bane ke neman abin nan ba zaki bada goyen baya
mai magana Fahimat daga nan garin Gombe gaskiya ni na yadda mace tana yi wa ƴar uwarta mace hasada yanzu karamin misali aiki ya hada ka da mace irin wani abu na ƙarin girma ko kuma ci gaba idan za a faka to za ta iya zagayawa ta bata ka sai kaga ka rasa menene yake faruwa da yasa irin ba a baka wannan matsayin ba idan da a ce zaka je wurin namiji ne straight forward zai iya dora ka ko kuma ya nuna maka wani hanyar ci gaba da modern mace gaskiya mata suna yi wa junan su hasada
sunana Habibu Muhammad Abdulkadir a nan Kaduna ban yadda cewa mata na yi wa ƴan uwansu mata bakin ciki ba sai dai kuma ka san Hausa da ma sun ce kamanninka tunaninka daga lokacin da tunaninka yake mai kyau har zuci to haka kamanninka yake duk mace da take da kyakkyawan tunani ba za ta taba yi wa ƴar uwarta bakin ciki ba dalili na kuwa shine musamman da akari da yadda matan ma suka tashi haikan wajen neman na kansu sau da dama zaka ga cewa mata ne suke bude group group na mata har ma a ce mata zalla amma ita kar cewa ba a san maza a ciki domin a amfana da juna a wannan group ana koyar da sana'o'i daban-daban ana koyar da wato yanayin zamantakewar aure da sauransu duk wata harka da za ta samar da ci gaba da ta kowane fanni a rayuwa ana koyarwa kuma matan ne suke koyarwa to ina ganin ta wannan wato a wannan dalili zan iya cewa wannan magana kawai ce tunda dai ai ba yadda za a ce wake dai shike bata gari
sunana Hawwa Abdullahi Babari daga nan garin Maiduguri gaskiya ban yadda da wannan ra'ayi ba abin da sai na ce ban yadda da shi ba shine shi mai halin bakin ciki ko a jinsin mata ko a jinsin maza za a iya samu wanda ke da halin bakin ciki ina kake san da mata ƴan gwagwarmaya ke yaƙi domin kare haƙƙin mata ƴan uwansu za su fito su yi abin da ya dace idan suka ga an ci zarafin mace ƴan uwarsu su bi mata haƙinta domin ganin cewa ta samu wannan haƙi nata. Mata suna da taimakon juna, suna taimakon junansu.
To masu saurare da haka shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe. Muna yi wa matan fatan alkhairi a madadin sauran abokan aiki da ma baƙin namu. Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.